الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسة دعاء ونم مجلسنا من تفسير القرآن نجرم أتكون ونم وتعنا رمضان da muke yi a wannan masallaci na Al-Furqan mai albarka da muke fatan Allah ya ƙara mana albarka a wannan majalisi namu a yau 20 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1437 kuma ta daidai da ranar 25 ga watan 6 shekara ta 2016 ta miladiya yau zamu cika 10 ta tsakiya da wannan rana 10 ta tsakiya za ta kare gobe kuma mu shi da yau da daddare kuma mu shiga 10 karshe insha Allah Allah ya bamu muwafaka da alkhairan sa a cikin su wannan yace a karatun mu na ranar 18 ga watan Ramadan kace masu kudi idan an gama musu hisabi sai sun yi shekara 500 a 500 dai kafin su shiga aljanna talaka shi kuma zai shiga aljanna da zarar an gama mishi hisabi ina neman ƙarin jawabi eh wannan hadisi ne yazo na annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacce wanda daga ciki har ya ce Abdurrahman ibn Auf yana daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma mawadaci ne yana daga cikin sahabbai da suke da kuɗi da wadata sosai dan matansa hudu da ya bar musu rabon gadon matansa na manta kimar amma dai yana nan a cikin tarjumar sa ya bar dukiya da yawa a cewar za a fuqara'ul muhajirun sauran fakirai daga cikin muhajirun za su rida shi shiga aljanna da tsawon wannan mudda tare da cewa Abdurrahman ibn Auf tun a duniya an masa albishir da shiga aljanna fuqara'ul muhajirun za su riga shi shiga da miqdarin wannan lokacin saboda haka wannan yana daga abinda sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya ba da labari wato saboda su masu kudi saboda yawan dukiyar su da binciken da za a yi musu a cikin dukiyar tasu ko da an musu hisaban yasira wanda yake shine kaunar da ake musu amma wannan yana daga abinda wato yazo daga cikin wanda sunna tazo da bayanin sa kuma ina ganin akwai magana da Sheikh al-Islam na sanye akan wannan hadith din wanda yake bazan iya kiyaye ta bazan iya tuno ta ba yanzu a cikin minhajus sunna saboda kada ina kyautar san abin da yasa wannan dan uwa yace ai wannan bayanin watakila ya hararo wannan hadisi ne na kisa Abdurrahman ibn Auf ba wani abu ne wanda ya rage matsayin su ba kuma ba nuna cewar za a yi musu azaba bane tunda ita kanta tsayuwar wannan rana da za a yi hisabi shekara 50 ce haka din ne bibbab shekara 500 akan 50 kaga juz'i ne daya a cikin 100 in ka kasa ranar kashi 100 su juz'i daya za su dauka saboda haka in ka duba miqdarin tsawon wannan rana wannan ba abu ne wanda za a dauke shi akan jinsin kamar azaba da za a yi musu ba wallahi ta'ala a'ala na'am ta Abdurrahman bin Auf amma dahabi ya kawo a cikin siyar kuma zan kara tabbatarwa insha Allah musamman dai na dangana na kisar Abdurrahman ibn Auf ne da kuma shigar fuqara'ul muhajirun cikin aljanna ne yace mutum ne yana tafiya tuki a mota akan babban hanya sai wani makiyayi ya koro shanunsa dubo mun na computer ka da komin kisan Abdurrahman ibn Auf a cikin siyar alamin nubala amma da kin za ka samu anan eh to ga mun a cikin nan to dauko a computer ka yafi yace mutum ne yana tafiya a mota akan babban hanya sai wani makiyayi ya koro shanunsa mai motar bai iya rike motar ba har yadda kisaniya motar kuma ta hawo hanyar mota mai tahowa sai suka hadu a cikin hatsarin a sanadiyan haka mutanen cikin mota ta biyun suka rasu to menene hukuncin da ke kan direban motar farko da yake kisaniyar da kuma makiyayin dangane da biyan diya da kuma azumi gaskiya wannan matsala ce da sai da hukuma sai an zo an kaddara mikidarin kuskura saboda a madhaban jumhurin malamai sabanin hanafiya suna wajabta diya da kafara wajen tasabbubi idan mutun ya sabab idan mutun ya zamanto shine sababin wato a rashin rayuwa ta rai wanda yake mai alfarma suna sanya masa lamuni ba sai idan shine yayi mubashara ba hanafiya suna cewa sai idan shine yayi mubashara shine yayi mubashara kisan amma bisa kuskure amma in abi yayi wanda yake sanadiyar abin da yayi wanda yake ba shine zai kawo babu zancen kisa akai amma ya zamanto sanadiyar sa wani ya mutu to hanafiya ba sa wajabta diya da kafara amma jumhurin malamai malikiya da shafi'iyya da hanabila suna wajabta kafara to amma kafin a tabbatar sai an tsaya an duba an ga wato abin da yayi a ciki don haka alkalai ma ba sa hukunci sai idan an je bayanin wato injiniyoyin hanya wanda za su kaddara ce a wannan yana da laifi saboda a irin tafiyar da yake yi a irin gudun da yake yi gudun yayi ya bada gudumawa wajen rasa samun rukun control akan motar yayin da yake kisaniyar da kuma iyawarsa ga mota da lafiyar motar watakila birkin ta ne watakila wani akwai abin da yake za a iya dangantawa gare shi saboda ka ba zai yi ya zamanto kan cewa a cikin irin wannan an yi hukunci haka ba tare da bayanan ba idan ya zamanto yana da hannu akan kuskuren 100%. Alal misali yana tafiya da gudun da babu yadda za a yi ya iya rike motar bata da kisaniyar ba ko kuma in yadda kisaniyar babu yadda za a yi ya iya ci gaba da samun wato rike ragamar motar control na motar to in aka tabbatar yana da kuskure 100%, to kaga shi ya sabbaba mutuwar wadancan to wannan kafara za ta hau kansa na duk waɗanda suka mutu kuma haka zalika diya sai in sun yafe amma idan ba shi da idan aka kaddara kan cewa ba shi da laifi ko da ɗaya ne cikin 100 to anan wajen kafara ba za ta hau kansa ba sai ya zamanto jinin su ya tafi hadar kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace arbi'ru jubar wal ajma'u jubar kamar wanda wato dabba ce ta bige shi ya mutu kaga ba za a ce wato abin yana kan mai dabbar ba idan dai ba ya zamanto kan cewa koro ta yake yi ba ko kuma yana kanta ta bige shi da gabanta ba da bayanta ba a bisa tafsilin da malamai suka yi na wato yaushe ne mai dabba yake yin lamuni yaushe ne baya lamuni to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ishara a wannan hadisin cewa al ajma'u jubar wato dabba wanda yake bata magana in tayi sababi ga rasuwar mutum to wannan jinin wato yana tafiya haka babu lamini a kansa babu lamini akan mai dabba to saboda haka wannan dole sai an koma a cikin irin wannan an ga abinda injiniyoyin hanya suka tabbatar kafin a ce za a yi hukunci akai wani yace muna da yar uwa da ta samu matsalar aure suka rabu da mijinta amma tace tunda suka rabu yake yi mata sanadiyar masifu da bala'ai kala-kala wanda tace da kanshi ya fada mata asali ma shekara kusan 10 kenan ta kasa aure kullum sai shi take nema tashin hankalin shine ta fara samun shakku cikin imaninta ta fara zuwa wajen bokaye kuma har a cikin azumin nan ta kasa ibadar ma saboda ta gaya wa Allah har ta gaji sai daga baya sai ta yi istighfari tace kullum cikin bakin ciki take mun ba ta shawara kuma muna yi mata addu'a amma sai naga kamar hakan bai isa ba muna neman shawara akan ya zamu yi da ita kuma ayi fadakarwa dan Allah saboda waɗanda ke cikin irin wannan hali mun gode ana samun mutane da suke hada kai tare da shaydanu domin su yi sihiri ga matansu ko ga mazansu tunda ma irin sihirin da Allah ya ambata kenan a cikin alqur'ani to amma mutum ya guji yin shu'umci wato ya guji yin champi kada ka champa abu kullan yusibana illa ma kataballahu lana babu abinda zai samu mutum sai abinda Allah ya rubuta masa to mutum ya rike imanin sa da gaske jarabawar Allah tana zuwa ta koyaya annabin Allah Allah ya jarabce shi da rashin lafiya da har iyalansa duk suka rabu da shi kafin Allah madaukakin sarki ya dawo masa da afiya shine annabin Allah Ayyub saboda haka jarabawar Allah tana zuwa dan haka nasihata ga wannan baiwar Allah ta ci gaba da addu'a kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yi mata halin da take ciki Allah ya farraja mata Allah ya sa ta cikin tsaronsa da kariyarsa wanda duk yake neman ta da sharri Allah ya mai da sharrinsa akan sa wanda kuma duk kuma irin ya yaye mana dukkan wani bakin ciki kamar yadda muke kokarin mu yaye ma ƴan uwanmu musulmi bakin cikin da suke ciki bismillah zamu tashi aya ta 45 a cikin wannan sura mai albarka suratul hijr yace sadaka tana ije wato ukubar Allah jalla wa ala saboda ka rinka tawassuli da sadaka da yawan addu'a din kada a gajiya dama shedan abin da yake so kenan ya sanya mutun ya mugusta zato ga Allah yace yayi ba bayani a'a ba haka bane indai ka ci gaba da kwankwasa kofa Allah zai amsa maka wannan yana tambaya ne akan tafsirin aya wa taral jibala tahsabuha jamida zamu zo insha Allah a cikin suratul namr aya ta 60 yau zamu tashi aya ta 61 a cikin wannan sura ta al-hijr Allah madaukakin sarki ba mu fahimta
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim falamma jaa ala nuthil mursalun qala innakum qaumun قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يفترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون
abun da daga dukkan cuta da kuma dukkan aibi wato wannan za a gaya musu a matsayin gaisuwa ce daga Allah ana ce musu ku shige ta da aminci aminin kuna amintattu wato kuna masu aminci aminta daga mutuwa
ku ahadu wa duhadu tu'mun
Allah jalla wa ala yace falamma jaa ala lutin al mursalun to yayin da jakadu wato yayin da jakadun Allah suka zo ma ala lutin annabi lut da mutanansa da iyalansa qala innakum qaumun munkarun wadan su kuma sun ce falamma jaa ala lut inna shine lut in kansa tunda kamar yadda Allah ta'ala yace inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imran aka fassara ala ibrahim da annabi ibrahim da kansa saboda haka falamma jaa ala lut ay falamma jaa wato ana nufin shi kansa annabi lut din manzanni suka zo masa kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul hud falamma jaa rusuluna lutan si abihim wa daqa bihim dar'a wa qala hadha yawmun asif kaga sai yace falamma jaa rusuluna lutan yayin da manzanninmu suka zo ma annabi lut da suka zo masa qala innakum qaumun munkarun sai yace ku mutane ne ababan musu wato ababan ai musu da zuwan su wato ababan ai inkarin zuwan su wannan akwai ma'ana guda uku imma ababan ai inkarin zuwan su wato ban san ku ba saboda haka ban san abin da ke tafa da ku ba ko kuma ku da wannan sifa ta taqwa yace masu taqwa to a cikin wannan akwai ishara da cewa wannan sifar ita ce za ta tsirar da mutum daga shaydan abinda zai tsirar da mutum daga shaydan shine at-taqwa tsoron Allah kana jin tsoron abinda Allah da suke ina ga daga cikin bani Isra'iliya daga Isra'iliyat ne sun zo a sifar mutane masu kyan kama masu kyakkyawan sifa kuma wannan daga baya zamu ga abin da yake shaida ga wannan ma'ana saboda haka da ya gansu da kyakkyawan kama da kyakkyawan sifa to wannan sai ya sanya masa yake musun zuwan su yake inkari domin ya san ba za su tsira daga mutanen sa ba saboda mutanen su jarababbu ne da sha'awar maza kuma sun zo a sifar maza masu kyakkyawan kama samari masu kyakkyawan kama saboda haka wannan ya san zai sanya mutanen su in suka san suna nan wannan zai sanya su su zo su far masa shi yasa ma kaga Allah ta'ala da ya ba mu kisar a cikin suratu hud sai yace wa qala hadha yawmun asib yace wannan rana ce mai tsanani saboda ya san irin abin da zai fuskanta da mutanen su ya san irin abin da zai fuskanta da mutanen sa dan za su zo kuma gashi sun fi shi karfi sun fi shi yawa ba shi da dangi a cikin su dan asali shi ba dan garin bane tunda asali shi dan uwan annabi Ibrahim ne zuwa yayi zauna a garin mutanen annabi Lot sun zauna ne a wani gari da ake ce masa Sodom kar alƙarya ce da take da ake ce mata Sodom kusa da gawo wato gaur gir ake ce masa kusa da a cikin Allah ya faɗi makomar su sune aljannatai ba aljanna ce guda ɗaya ba jannat ne aljannatai ne da yawa da wato masu yawan gaske wanda da kuma idanuwan ruwa wanda suke nuna wato ni'ima ta wato akwai tudu a sama da shi daga tudun in ka hau tudun zaka hango Baitul Maqdis daga tudun in ka hango daga can ne sa zaka hango Baitul Maqdis akwai kudancin a cikin a cikin Isra'il daga tsallaken kogin Jordan to anan alƙaryatun suke asali ba dan wajen bane saboda haka bashi da mutane masu kare shi ƴan uwa kuma ga su mutane ne mujrimai gabaki daya al'adar garin kenan suna da nawadi da suke yin munkari a ciki wanda kamar yadda ake da club din nan club suna da su wanda suke yin munkarat din su a wajen to dan haka abin da yasa kenan yace innakum qaumun munkaru ku mutane ne abun musun zuwan su wato ina inkaro ku abun ai inkarin zuwan ku ne wato baku zo da abin da yake hankali zai kwanta ba kun zo da abin da zai tayar da hankali domin ya san halin mutanen sa qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun sai suka ce bari wannan magana bari cewa mun zo da abun mu ababan inkari ne ba haka bane mun zo ji'naka mun zo maka bima kanu fihi yamtarun da abin da suka kasance suna shakka da shi shine suna shakkar zuwan azabar da kake yi musu gargadi cewa inni akhafu alaikum azaba yawmin alim ina ji muku tsoron azabar rana mai tsanani inni akhafu alaikum azaba yawmin azim ina ji muku tsoron azabar rana mai girma to wannan azabar da yake musu gargadi da ita suke shakka akan ta to shine suke cewa mun zo maka da abin da suke shakka da kai ne da shine wa atainaka bil haqq kuma mun zo maka da gaskiya kaga da ata da jaa duk ma'anar su daya amma yana daga cikin uslubin yana daga cikin fasaha kada ka kawo fi'ili ɗaya kai ta maimaita shi kamar baka san yare ba to shi sai alqur'ani yake amfani da mutaradifat sai maimakon ya sake maimaita yace waji'naka bil haqq sai yace wa atainaka bil haqq mun zo maka da gaskiya kaga ya fa da ata da jaa duk ma'anar su daya amma domin tafannuni wanda yana daga cikin gwaninta ta alqur'ani kuma mun zo maka da gaskiya wa inna la sadiqun kuma lalle mu ka sani hakika mu masu gaskiya ne kaga da suka ce mun zo maka da gaskiya wannan shahidi ne ga abin da Allah ta'ala ya faɗa a farkon surar da yake cewa ma nunazzilu almalaikata illa bil haqq ba ma saukar da mala'iku sai dai da gaskiya to mecece gaskiyar shine azabar Allah akan waɗanda suka wato akan waɗanda suka kangare ma umarnin Allah suka saba ma manzannin sa azabar Allah ita ce wannan gaskiyar wanda idan mala'iku ke zuwa da ita idan mala'iku suka zo da ita to babu jinkiri babu saurarawa ga bayin Allah babu wato ga masu saban Allah babu bishara a gare su kuma suka karfafa wannan da cewa wa inna la sadiqun kuma lalle mu masu gaskiya ne a cikin wannan akwai wato mutum ya ikirari da gaskiya shaida da gaskiya mutum ya shaida da gaskiya domin a karbi maganar sa mutum ya shaida da gaskiya domin a karbi maganar sa haka annabawan Allah suka ringa gaya ma mutanen su to mala'iku ma a cikin wannan makamin haka suka faɗi gaskiyar su mutun ka ce kai wallahi mai gaskiya ne har kai rantsuwa akan gaskiyarka wannan yana nan ayya yana zuwa a babin ikrari idan mutun yayi maka yayi maka rantsuwa to ka gaskata shi shi yasa yana daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi guda shida daga ciki wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace wa ibrarul muqsim da kuma wato tabbatar da rantsuwar mai rantsuwa shine idan mai rantsuwa ya rantse maka akan abu to ka gaskata shi kuma ka tsaya akan ka tabbatar ya zartar da rantsuwarsa kada ka sanya shi sai ya kare rantsuwarsa to haka mala'ikun Allah haka suka yi ma annabin Allah Lut da suka ga ya masa wannan sai Allah ta'ala yace fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl ka tafi da dan wato da iyalanka bi qit'in min al-layl a yanki na dare wato yanki na karshen dare lokacin da yake cikin tsananin duhun sa wattabi adbarahum kuma ka bi bayan su wato ka tafi a baya ka sanya su a gaba domin wannan shine yake nuna al-hazm wannan shine yake nuna wato hazama wato azama ta shugaba dan ya tabbatar kan cewa an yi irin saurin da yake bukata wato ka kada su kai kana baya wala yaltafid minkum ahad kuma kada wani daga cikin ku yayi waiwaye wamdu haythu tu'marun ku tafi zuwa ga inda ake umarninku nan ba a faɗa ba an ce kai ku kama hanya inda ake umarninku wato mala'iku suna umartar ku za su kai ku har inda za ku zamanto kun samu tsira shine kasar Sham inda Annabi Ibrahim yake an ce Amuriya ne sunan garin amma a cikin Sham take wato kasar a cikin kasar Baitul Maqdis haka Allah ya hukunta wannan al'amari amma wannan akwai ci gaba da baya a cikin kissar domin daga farko tukuna da mala'ikun suka zo Annabi Lut bai san mala'iku bane ko basu gaya masa kan cewa su mala'iku bane domin kamar yanda kissar ta zo a cikin suratu Hud da yace hadha yawmun asid Allah sai yace waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi sai mutanansa suka zo suna gaggawa zuwa gare shi wanda daga baya kissar anan ta zo ne bayan umarnin mala'iku wato sai da mutanen suka zo tukuna Annabi Lut hankalinsa ya tashi da zuwan su yace law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin shadid ina ma ina da karfi da zan hana ku ku cimma waɗannan wato baqinawa inna haula idhayfi fala tabahum kamar yanda zamu gani yace waɗannan baqina ne kada ku kunyata ni hankalinsa ya tashi yace ina ma ina da karfi da zan tsare ku in hana ku daga yin wannan munkari naku tare da baqina ko kuma wato in tattara in samu mataimaka aw awi ila ruknin shadid shi yasa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da tun daga nan ne duk manzon da Allah zai aiko shi sai ya aiko shi a cikin tsari da kariya na mutanansa yace ba ni da kowa yace ina ma ina da masu taimakawa da zan jingina gare su dan su bani taimako da dauki akan bani kariya lokacin da nake bukatar ta to har da suka ga tashin hankalinsa ne sai suka ce ya Lutu inna rusulu rabbika kwantar da hankalinka mu jakadun ubangijinka ne lan yasilu ilaika ba za su cin maka ba fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl to sannan umarnin yazo to kaga nan kuwa da suka bayyana masa ko su suwaye suka ce wa atainaka bil haqq to wannan bayan muhawara ta faffaru ne amma aka nade a cikin kissar saboda tafannuni na alqur'ani a nuna maka yadda tafsiri gashi can a wata surar yadda aka kawo kissar daki amma da yake kowace kissa tana zuwa da irin yanayin abinda ake so a nuna wannan kissar ta zo ta zamanto shahidi ne ga cewar ma nunazzilul mala'ikata illa bil haqq mala'iku ba ma sauko su sai da gaskiya saboda haka ana zuwa wannan ake kokarin a nuna muku domin ya zamanto rarrashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa waɗannan da suke cewa mala'iku su zo to mala'ikun za su zo amma ran da suka zo to za su zo ne da gaskiya kaga kuma sun zo ranar yakin badar suka zo mala'ika jibril da mika'il suna jagorancin su kuma a rannan ranar waɗannan almustahzi'un masu izgili da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya isar masa su kamar yadda karshen surar za a faɗa inna kafainaka almustahzi'in to shine a nuna mana yanda zuwan mala'iku yake to da suka zo suka bashi wannan umarni suka ce ka fita da daddare ana son tafiyar karshen dare saboda tafiya ce da tafi albarka to amma saboda Allah ya hukunta cewa azabarsu da safe ce za ta zo sai aka ce ya fita tun kafin lokacin yayi suka ce alaysa subhu bi qarib asubar fa ta kusa gare ka kama hanya to kuma da aka ce ya tafi sai aka ce ya tsaya a baya a cikin tsayuwarsa a baya akwai ma'anoni da dama wanda malamai suka ambata. Na farko dai yana nuna hazm, kamar yadda Shehu Abdullahi ya faɗa a cikin tafsirinsa, yana nuna wato shugabanci na gaskiya. Shi yasa aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake tafiya, yana sanya sahabbansa a gaba, shi yana baya, domin a haka ya kora su ya zuwa ga jihar da yake da ta dace, kuma a haka zai fi controlling din saurun su da kona wasu. Sannan abu na biyu, domin kada wani aka ce musu kuma kada siwaiwaye, a cikin cewa kada siwaiwaye don saboda kada si shakka akan jihar su. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito baya waiwaye, sai dai ya tsaya ya juya ga baki dayansa, amma mutum ya tafiya yana waiwaye, yana nuna wannan tsayish ne musamman a cikin sallah. Har Annabi sallallahu alaihi wasallam yace in mutum yana waiwaye a cikin sallah, sa ikhtilafi ce sane ne da shaydan yake ma mutum a sallarsa, wato ya kwace maka ladan sallah baka sani ba. Shi yasa ba a son waiwaye, aka ce kada si waiwaye, domin a cikin waiwayen wannan zai sanya su wato zuciyarsu tarataye tare da waɗannan, domin watakila in suka ga azabar da za ta faru a gare su, in suka yi waiwaye suka duba suka ga azabar, sai su tausaya musu. To kuma waɗanda suke azabar Allah ta soka akan su, basu cancanta tausayi ya shiga cikin zuciyarka akan su ba. Waɗanda ma ake musu haddi, Allah ya ce wala ta'khudhukum bihima ra'afatun fi dinillah, kada tausayi a cikin zuciyarku ya kama ku akan su wajen zartar da wato hisabin zartar da haddin Allah akan su. Saboda haka kada ruciye su tarataye da su, domin mutum yana tare da waɗanda yake so, kace kaga fa akwai wani a ciki, akwai wani, to sai ta hada da shi, domin idan mutum ya waiwaya zuciyarsa tana tare da waɗancan, to dama almar'u ma'a man ahabba, to kuma yanzu gaskiya ce fa ta zo. Tunda gaskiya ce ta zo, to abin ba zai zamanto ayi labari ba, wato sai zartarwa, aiwatarwa ne. In gaskiyar Allah, hukuncin Allah mai gaskiya in yazo sai aiwatarwa. Saboda haka wanda zuciyarsa take tare da waɗancan, to sai ta hada tare da shi. Shi yasa aka ce kada ka waiwaya, kuma kada su waiwaya, kada wajen waiwaye kai tunanin ai ka bar wani abu, kaga ku akwai abu kaza, kace wannan abun har ya sanya kake tunanin kace bari ka koma, sai azaba ta hada tare da kai. Wato dai saboda girman al'amarin, domin abu ne wanda yake wato saukar mala'iku da azabar Allah abu ne wanda yake wato abin tashin hankali ne. Dan haka aka yi irin waɗannan umarni na hazama da rashin waiwaye, sannan aka ce ku tafi inda aka umarce ku, ba san inda aka umarce su ba, amma mala'ika Jibril shi yake nuna musu ga inda za ku tafi. Na'am.
Wa qadayna ilayhi dhalika al-amra an وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سقرتهم يعمرون.
نعم. الله يقول وقضينا إليه ذلك الأمر كما مكي وحي منا ما سهكنت وانن الأمر أغريشي وانن الأمر ببا a gare shi. Me wannan al'amari? Anna dabira ha'ula'i maqtu'un musbihin, sai aka fassara shi cewar bayan waɗannan, wato waɗannan mutanen kafiran masu wannan mummunan al'ada, maqtu'un abin yankewa ne, musbihin a halin shigar su lokacin sallar asuba, a wayewar garin su, wato suna wayewar gari, Allah zai yanke ƙarshen su. An ce wato dabir wai na ƙarshen su, ma'ana Allah zai tumɓuke su daga farkon su har ƙarshen su, gabaki ɗayan su Allah zai tumɓuke su. Haka aka hukunta, aka gaya ma wato aka hukunta, kuma aka yi wahayi, wato aka hukunta aka yi wahayin wannan hukunci ga Annabi Lut, aka gaya masa cewa ga al'amari babba wanda muka hukunta ya Lut, wannan al'amari babba shine Allah zai tumbuke mutanen nan wadannan mutanen Allah zai tumbuke wato Allah ya kawo karshen su wajaa ahlul madinati yastabshirun sai mutanen gari suka zo suna istibshari wato suna farin ciki suna murna ga bukata ta zo wato suna murna da wadannan baki na annabi Lut yayin da suka gansu da kyakkyawar kama suna fadayin aikata alfasha da su qala inna ha'ula'i dhayfi fala tabdahum annabi Lut sai yace musu wadannan da kuke gani dhayfi baki na ne fala tabdahum kada ku kunyata ni ta hanyar kunyata baki na wato kada ku sanya ni a cikin halin kunyata saboda kunyata baki na saboda darasa bako abu ne wanda yake sananne so da haka duk abin da zai tozarta bako zai tozarta mai saukar da shi ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu wanda yake imani da Allah da ranar lahira ya girmama bakonsa kun ga a can Allah ta'ala yace wato Allah zai halakar da su musbihin yayin da suke shiga lokacin sallar asuba wannan lokaci ne da annab sallallahu alaihi wasallam yayi riko da wannan ya kasance idan zai kai hari da mutane yana gabar wannan lokaci ne zai jira yaji idan an kira sallar asuba in ba a kira sallar asuba ba ya san wato ba musulmi bane saboda haka sai kai musu hari kamar yadda yake fada inna idza nazalna bi sahati qaumin fasaa sabahul munzari kamar yadda yazo a karshen suratul safat fa idza nazala bi sahatihim fasaa sabahul munzari idan azabar Allah ta sauka a farfajiyar mutane masu kafirai masu saban Allah to tur da wannan wayewar gari na mutane wanda aka yi musu gargadi kaga kenan sai da gargadi yazo to sun kwanta suna tsammanin za su tashi a wayewar gari a cigaba da kafirci a cigaba da sha'ani to sai su ga kan cewa sun tashi a cikin wutar jahannama wa bi'sal jahim to Allah ya tsare mu shi yasa mutun ya kwanta akan imani saboda bai san a cikin halin da zai tashi ba idan mutun ya kwanta akan imani ya kwanta da alwala da addu'ar fitra اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبه ورهبه منك اليك لا ملجا رغبه ورهبه منك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلته وبنبيك الذي ارسلته ان ا cikin bacci ka wuce ka mutu zaka mutu a cikin fitra wato za a tashe ka akan addinin annabi ibrahim Allah ka bamu to yace kada ku kunyata ni a cikin baki na wattaqullaha ku ji tsoron Allah wato ku ji tsoron Allah ku guji alfasha domin ya kasance dama mai musu wa'azi fattaqullaha wa ati'un haka yake ce musu ku ji tsoron Allah ku yi da'a a gare ni ya nuna musu Allah ya nuna musu ubangijin su da zasu bauta mai yana ji musu tsoron azaba mai tsanani yace to ku ji fattaqullaha ku ji tsoron Allah wala tukzun kada ku kaskantar da ni ku kunyata ni wato kada ku sanya ni a cikin kunya shine ku zo ku ce za ku tozarta baki na to kun ga wannan ya nuna karimcin da ke tare da annabin Allah amma wani wanda yake fitsararre ne shi bai damu ba kunya bata dame shi ba a ce wai yayi abun kunya yayi abin da za a ce masa Allah wa dai to dan halak shine yake jin wannan amma akwai wanda yake shi tantiri ne wannan bai dame shi ba shi yasa aka ce duk wanda wato ba shi da mutunci ba shi da muru'a ba a karbar shaidar sa al-adlu man yajtanibul man yajtanibul kaba'ira wa yattaqi fil aghlabis saghaira wa ma ubiha wa huwa fil 'iyan yaqdahu fi muru'atil insani da abinda zai suka akan mutunci ya zamanto mutun yana gudun sa to wannan shine adali komai sallarsa komai azumin sa amma in bai damu da mutunci ba in bai damu da yin abinda zai zubar masa da mutunci ba bai damu ba to wannan zata sa ba za a karbi shaidar sa ba domin ya nuna kan cewa koda yayi ƙarya in aka zo in aka zo aka tarara shi ƙaryarsa ta bayyana sai ce haba da Allah sai a tafa da shi ka san yau bai damu ba to wannan ba mutun ne wanda yake shari'a za ta yarda da shi ba wanda yake yana ganin yana da mutunci yayi abinda zai zamanto Allah wadai ya ji kamar ya nitsi to wannan shine mutun kuma bayan addini bayan istiqamar mutun a cikin addini ana duba wannan kaga annabin Allah yana cewa kada ku yi abinda za ku kunyata ni saboda tsara mutunci yana daga cikin kyakkyawan hali qalu awalam nan haka anil alamin sai suka ce masa ba mun hana ka daga talikai ba ba mun hana ka wato da saukar baki ba tunda ka san mu ka san in ka san mu ka san abin da muke so ai mun hana kai yin wannan kuma mun hana ka kace zaka bada kariya ga wani kace wai kai zaka hana a taba shi bayan ka san ga abin da muke so daga gare shi qala haula ibanati kace sai yace musu to ga ƴaƴana mata waɗannan ƴaƴana mata ne kamar yanda yace wato a cikin surat Hud a cikin yadda kissarsa tazo qala haula sai yace haula ibanati hunna atharu lakum sune suka fi tsarki a gare ku wato in sha'awa ce ga ƴaƴana mata ku aure su domin sun zo da abin da wata al'umma bata taba yi ba shine namiji ke neman namiji namiji ke neman ke neman namiji yace ga ƴaƴana mata in kuntum fa'ilin idan ku kuna in ku masu aikata neman in ku masu aikata abin da zai biya muku sha'awar ku ne in sha'awa kuke so to ga mata an ce wato annabin Allah duk matan al'ummarsa ƴaƴansa ne ba wai yana nufin ƴaƴansa na cikin sa ba su je su aure su a yana nufin ga mata na al'umma sune suka fi tsarki a gare ku ku je ku neme su ku biya buƙatar ku da su domin wannan shine a asalin halittar da Allah ya halice ku amma wannan ba shine a gaban su ba wannan ya nuna cewar wato jirkitawar dabi'a ce ba dabi'ar dan adam bace zamanto namiji yana sha'awar namiji wanda yaji kokarin da ake tayi kenan wato abun mamaki akwai scientist dan gi scientist nan wato waɗanda suke masu aikata aikin mutanen annabi lo waɗanda su ma har kawo dirasa suke yi ta ilimi wanda za su nuna wannan ai asalin dabi'a ce akwai namiji wanda yake bisa dabi'arsa shi sha'awarsa ga namiji take domin me saboda yanzu kan san mutane da science suka yi imani idan yanzu ka zo ka kawo musu statistics ka ce gashi an gwada an yi gwaje-gwaje akan mutum 1,500 an dauki shekara 20 ana wannan gwaje-gwaje dirasa da bincike na ilimi da statistical modeling ga abin da ya nuna an yi standard variation an yi wane ne an yi wane ne to mutum yana karanta science ya nuna saboda haka dan me za a rinka inkarin waɗannan saboda an san yanzu wato ba littafin Allah aka yi imani da shi ba mutane ba sa imani da ghaib yanzu suna imani wannan science din da kuke gani da scientists din shine suke so su mayar da kansu Allah duk abin da suka zo suka nuna maka cewa dirasa ne sai ka yadda kuma ana cikin wannan sai bayan shekaru ka ji an ce ai wannan dirasar da aka yi an gano cewa modeling din ba daidai bane saboda haka sai ka ga wani ya rubuta wata paper ba za su gaya maka wannan paper ba saboda bata dace da ra'ayinsu ba sai dai a cikin journal da sai dai ɗaiɗaikun mutane ne amma ba za ka ji ta a kafofin yaɗa labarai ba amma yayin da suka yi abin da yake zai tabbatar da kafircinsu nan da nan sai ka ga an yaɗa dirasa a cikin kafofin yaɗa labarai to wannan ɗabi'a ce wacce take bata cikin asalin halittar mutum karkata ce kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadithul qudsi cewa Allah ta'ala ya ce ni na halicci bayina kulluhum hunafa dukkaninsu akan miƙaƙƙiyar ɗabi'a fajitalatuhum shayatin shedanu sai suka zamar da su suka karkatar da su saboda haka wannan ɗabi'ar na mutanen annabi lo karkata ne shi yasa Allah ya aiko musu manzo guda akan yin inkarin wannan ɗabi'ar ta su ata'tuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalami kuna aikata alfasha kuna zai kema alfasha da babu wani da dai daga cikin talikai baki daya da ya riga ya ku yin ta wato shine farkon wanda suke ba a taba samun wani yayi ba dukkan mutanen da suka wuce annabi adam da zurriyarsa har zuwa annabi nu har zuwa annabi ibrahim da adawa da samudawa wanda suka gabace su dukkaninsu ba wanda aka samu akan wannan dabi'ar sai mutanen annabi lut su duk wato su ba mutane bane ba san jin dadi ba ba san sha'awa ba ita asalin sha'awar da Allah ya dasa sha'awa ce tsakanin namiji da mace namiji na sha'awar mace mace na sha'awar namiji amma namiji ya sha'awar namiji da mace ta sha'awar mace wannan kaucewa ne ga ɗabi'a to annabin Allah annabi Lut ya ce musu haula ibanati in kuntum fa'ilin ga ƴaƴana mata in ku masu neman biyan bukata ne ku je ta yanda yake bisa ɗabi'a bisa halittar Allah Allah ta'ala Allah ta'ala yace la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun na rantsi da rayuwarka ya rasulullah innahum lafi sakratihim ya'mahun lalle su waɗannan mutane mutanen annabi lut a cikin sananin mayan rudu wato mayan su na rafkanwar su gabarin umar wato gabarin al'amarin Allah wato suna imauci suna imuwa a ciki wato sha'awar ta makantar da su hatta sanya musu maye sun zamanto ba sa ganin komai sai ita Abdullahi dan Abbas a wannan ayar ne in ya karanta ta sai ya rantse ce na rantse da Allah Allah bai halici wani rai ba bai kera wata wani wata nafs ba wanda tafi daraja a wajensa irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah bai rantse da rayuwar wani ba sai da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake nuna girman matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah da babu wani daga cikin halittar Allah daga cikin halittun Allah da ya halitta na mala'ika wala manzu wala mutum wala aljin da Allah ya rantse da rayuwarsa sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan annabawan Allah ba wanda Allah ya rantse da rayuwarsa dukkan mala'iku ba wanda Allah ya rantse da rayuwarsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la amruka na rantse da rayuwarka na rantse da baqa'unka wato da wanzuwarka a wannan duniya domin wace rayuwa ce ta kai rayuwa irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam babu rayuwa da ta kai rayuwar da aka sauka da irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda yayi bauta da ba wanda ya bauta ma Allah irin bautar da yayi masa aka saukar da littafi da ba littafin da aka saukar kamar littafin da aka saukar masa aka tsayar da daula da babu daula mai albarka da aka tsayar irin daular sa ita ce daular da shi da sahabbai suka kafa sahabbai wanda Allah ya duba zukatan mutbayi baki daya babu zukatan da suka kai zukatan su ya zabe su zamanto sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka rayuwa babu rayuwa irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka Allah ya rantse da ita to Allah ya rantse da ita akan menene abin rantsuwar wato lalle suna cikin dimuwa a cikin sha'awar su wannan yana nuna mana cewa ita sha'awa haka take in baka yi mata linzami ba sai ta kai ka zamanto ka makance a cikin ta ka zamanto babu abinda ka sani babu hankali babu kunya babu tunani ba wa'azi to ita sha'awa haka dabi'arta take yayin da ka sakar ma ranka mataki daya akan sha'awa ta haram taki daya to ba za ta tsaya anan ba haka zaka rinka tafiya har sai ka kai irin wannan hali fi sakratihim ya'mahun kana cikin mayan gafala kana imuwa a cikin mayan gafala imuwa shine kana cikin haira wato baka san inda zaka fita ba cikin duhu kawai kake sai hauma cikin sha'awa har sai halaka ta zo maka a cikin wannan hali Allah ya kiyaye mu Allah madaukakin sarki yace fa akhadathum as-sayhatu mushriqin sai wato kururuwa tsawa ta malaika jibril sai ta rike su mushriqin awayewar gari wato da safiya shine lokacin da asuba take lokacin da rana take hudowa daidai lokacin da rana take hudowa faj'alna 'aliyaha safilaha sai muka sanya wato samanta saman alƙaryatun tunda ba gari ne guda ɗaya ba alƙaryatu ne da suke kewaye da juna sai muka sanya saman su safilaha ya koma ƙasa wa amtarna alaihim hijaratan min sijjil sannan muka yi musu ruwan duwatsu min sijjil daga wato yumbu wanda aka kona shi a cikin wutar jahannama inna fi dhalika laayatin lilmutawassimin a cikin wancan wato kissar ta annabi Lut da zuwan mala'iku da cewa sun zo da gaskiya da halakar da mutanen su da aka yi laayatin lilmutawassimin akwai ayoyi lilmutawassimin ga masu tsokaci wato masu gani da in sun ga abu su fahimce shi da alamar sa masu gani larura wa innaha labi sabilin muqim kuma lallai su waɗannan alƙaryatu suna kan hanya wadda take tabbatacciya, wato hanya miƙaƙƙiya tabbatacciya wadda Quraishu suke binta yayin da suke tafiya Sham, suna ganin guragun. Saboda haka wuri ne wanda yake sananne kenan a tarihi. Inna fi dhalika la'ayatan lilmu'minin, a cikin wannan wato barin wannan garin ya zamanto ana wucewa ta wajen la'aya, aya ce lilmu'minin, ga mutane masu imani da Allah da manzansa. Wannan bayanin yadda Allah ya halakar da waɗannan mutane ne cewar Allah madaukakin sarki ya turo musu kururuwa ta annabi ta mala'ika Jibril, wanda wannan karar wato ta kashe su, domin kara wato wanda yana nuna mana cewa kara ma azaba ce. Kuma yanzu ɗaya daga cikin hanyoyin da jabbirawa suke ɗauka na azabtar da ƴan fursuna shine ta kara, sai a sanya ma mutum abu a cikin kunnensa a rinka kara karar. Akwai karar da in ta kai wani munzali kashe mutum za ta yi, ba za a bar ta kai ba, sai a kai shi gwargwadon yadda za ta haukata shi. Ya zamanto ma haukaci tura da kara. To la'alla kaga irin wannan suna karanta tarihi ne su sani, su ji yadda Allah yake yi, su ma su ce za su yi azaba. To amma ba wanda yake azaba irin azabar Allah. Wato farkon abin da aka yi musu ita ce wannan kururuwar ta mala'ika Jibril, ya yi musu tsawa, wanda wannan tsawar ta razana su, ran ya fita daga jikinsu. To sannan aka ɗaukaka alƙaryar, an ce mala'ika Jibril ne ya ɗauka, kamar yadda ya zo daga cikin labarurrukan malaman tafsir daga cikin salaf, ya ɗaga su, ya ɗaga alƙaryatun da fuka-fukinsa guda ɗaya. Kun san Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika Jibril da fuka-fuki guda 600 ya cika sassa gabaki ɗaya, ma'ana sama ya rufe ta, ya rufe sama shine ma'anar ya cika sassa, ya rufe sama. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani, wato inda da rana ma ya rufe rana, ya rufe sama. Kun san meye zai rufe rana yanzu in ba kusufi ba da muke gani? To da fuka-fuki guda ɗaya aka ya ɗaukaka alƙarya, sai da ya sama da ita, sannan ya kifata samanta, ya koma ƙasa. Sannan bayan nan aka bi da su da ruwan ƙonannan yumɓu tsakonkwani waɗanda suke an ƙona su daga cikin wutar jahannama. Saboda haka wajen ya zamanto yanzu ya zamanto tafki, ya zamanto wato tafki rafi mai zurfi. An ce a duk duniya wurin da ya fi komai ƙasa a bayan ƙasa shine nan wajen Dead Sea, inda Dead Sea yake shine wurin da ya fi ko'ina ƙasa. The lowest point a doron ƙasa shine inda Dead Sea yake, babu waje wanda yake ƙasa da shi. Kuma ruwan wajen ba abin da yake rayuwa a cikinsa, ba wani kifi, ba wani abu da yake rayuwa a cikinsa. Za a ga mutane suna wanka a ciki, ruwan in ka shiga ciki ba za ka nitse ba, ba za ka iya kwanciya ciki, za ka iya kwanciyarka a ciki, za ka kwanta ba za ka nitse ba saboda nauyin ruwan. Mutane suna ɗaukan taɓon wajen, suna amfani da shi wajen wanke jikinsu. To har waɗansu malamai ma suke cewa wannan wuri da aka yi wa mutane azaba, ya za ka yi amfani da shi a jikinka. Amma wai an ce ka san mata, an ce wai yana sa kyan fata, da tsada ake sayar da shi. Za ka ga sun je sun shafa shi a jikinsu, jikin ya yi baƙi ƙirin a daɗe a cikin wajen, sannan kuma sai a je a yi wanka, wai an ce yana gyara fata. To har malamai sun ɗauki matsala fiqhiyya akan wannan, waɗansu suka tafi akan haramci, waɗansu suka tafi akan halacci. Fatwa ce ta malamai wanda yake gaskiya ba muhallin yanzu bayanin ta bane. A cikin fadin Allah jalla wa ala yace akwai ayoyi a cikin wannan wato halakar da su da aka yi ga mutane waɗanda suke masu at-tawassum. At-tawassum shine wato gani wanda yake na basira, wanda Allah madaukakin sarki ya ambace shi a nan da cewar wato ganin mutane waɗanda suke duba da tunani abu da alamominsa. Shine ake maganar wato mutane wanda suke da alfirasa. Har ana ruwaito hadisi na a cikin Tirmidhi, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. sannan akaranta sannan annabi aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin wato ku ji tsoran wato wato ganin zuci gani na zuciya na mumini domin yana duba ne yana tsokaci ne yana gani da hasken Allah sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar wannan hadisin Tirmidhi ya ruwaito shi amma yace hadha hadithun gharib wa inna ma na'rifuhu min hadha alwajh daga hadithan Abi Sa'id al-Khudri akwai Atiya ibn Sa'id al-Awfi Atiyatu al-Awfi matrukni ba a yadda da riwaya saboda wannan hadisi saboda haka wannan hadisi ne bai inganta ba amma kamar yadda Imam Tirmidhi yace wannan magana ce ta wadansu daga cikin wajen tafsirin wannan ayar magana ce ta wadansu daga cikin ahlul ilm amma ba hadisi ne marfu'i ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba cewa ma'anar inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin a cikin wannan akwai aya ga mutane al mutawassimin sune wato al mutafarrisin wato masu firasa al firasa shine gani na lura wanda Allah madaukakin sarki ya ba ma wadansu bayin Allah wanda abu ne wanda yake in ka ga abu wani yayin da yake gani shi abin da yake lura da shi daiwa mutane ba sa lura da wannan yanzu wani sai kaga yana taramewa amma ba wanda zai gane amma wani kuma yana gani sai ya ce kai wani fara ma yake amma kai kana zama tare da shi baka kula ba wani kuma yana da wannan lura to akwai mutane waɗanda suke Allah ya ba su irin wannan suna ganin makareci sun sani shi yasa ake so daga cikin sifofi mustahabbai ga alƙali ya zamanto yana da firasa yana da irin wannan ganin yana ganin kuma sau da yawa za ka ga wanda suka dade a cikin alƙalanci gogayya yau da gobe suna da wannan suna gani suna da wato kallo na lura wato shine ba za ka kalli abu da kawai zahirinsa ba to kai ka rinka duba qara'in dalilai wanda za ka lura ka kai ya zuwa ga maqsudin ka kai ya zuwa ga gaskiya ta wannan hanyar na'am eh an akan ce mata fitna akan ce amma fitna abinda ake nufin fitna shine kaifin hankali amma firasa daban ne wato firasa shine kallo na lura wanda yake ba za ka rudu da zahirin abu ba abinda sau da yawa mutane ba sa kula da shi kai ka kula da shi mutane da dama ba sa kula da shi kai ka lura ka mai da hankali a kansa to domin wannan yana nunin rinjayen hankali da rashin gaggawa wajen hukunci da sannu a cikin al'amura amma wanda yake haba kun gani ɗabi'ar wuta ta zo wanda ɗabi'ar yumbudin ta same shi sosai to shine mai wannan razana da nutsuwa da sannu a cikin al'amura Shaw Abdullahi a cikin tafsirin sa yana cewa al-firasa nau'ain nau'i guda biyu ce na farko abinda Allah madaukakin sarki yake sanyawa a cikin zukatan bayin Allah waliyansa salihai na haske wanda da haka sai su gane halayen mutane da nau'i na wato karama da Allah madaukakin sarki yake ba su wanda akwai mutane da suke da wannan wanda a cikin tarihi irin su Sayyidina Umar za ka ga suna da wannan da kuma waɗanda Allah madaukakin sarki yake daraja su da wannan saboda yawan wato gaskiya da suke da ita da kuma gaskiya wajen mu'amala da Allah jalla wa ala sai ga Allah ya ba su ta wannan ta fuskar karama da girmamawa da yakan yi ma bayinsa na biyu kuma firasa tana zuwa ta hanyar gogayya yau da gobe at-tajarub wanda ta haka har mutum ya san halayen mutane saboda gogayya yau da gobe saboda haka waɗanda shi yasa zaka ga wanda ya dade a cikin alƙalanci ko kuma wanda ya dade a cikin gogayya da mutane da zama a kotu sai ka ga wannan zai bashi wani ilimi na gogayya wanda bashi da wannan zai iya wanda bashi da wannan gogayyar ba zai samu ba Allah ya ce wa in kana ashabul aikati kuma lallai ma'abuta sarkakiya wato kasan al'aika sune wato a kusa da birnin Madiyana wuri ne wanda yake na sarkakiya mutanen Annabi Shu'aib da cikin garin Madina ya zamanto yayi musu zafi zafin gari sai suka fita suka je GRA suka yi GRA din su shine ashabul aika suka je wajen gari waje da yake da bushoyi aka ce musu ma wato masu sarkakiya wato saboda inuwa da suke da shi da bushoyi masu shiga juna suka je suka samu wannan wajen suka zauna su ma suna daga cikin mutanen Annabi Shu'aib wato abinda ake nufi da al aika ai ash-shajar al-mutakafir wato bishoyi waɗanda suke masu shiga juna shine a yawancin bishiyar an ce wato bishiyar giginya ce wanda take mai tsawo to kuma suka shige cikin juna sune waɗanda aka aika sune mutanen Annabi Shu'aib an aika Annabi Shu'aib zuwa ga ashabul aika da kuma ahlul madyan alƙarya guda biyu wanda suke kusa da juna aka aika Annabi Shu'aib gare su Allah ya ce lalle mutanen al'aika la zalimin lalle azzalimai ne wato azzalimai ne saboda sun ƙaryata Annabi Shu'aib azzalimai ne saboda sun ce fa askit alaina kisafan minas sama suka ce ka sauko mana da yankin sama mana in kunta minas sadiqin in kai kana daga cikin masu gaskiya kage dai wannan shine iyakar izgili da Annabi abinda yake ba su tsoro kace eh ka kawo mana din ba ma wanda kake gaya mana ba sama da shi ma ka kawo mana ita sararin saman ta yanko ta fado kan mu mana to kaga kuma da to wannan shine zaluncin da suka yi Allah ya ce fantaqamna minhum sai muka yi musu bulala muka rike su ai muka halakar da su da tsananin wato zafi da kuma wato tsawa ta mala'ika jibril fa akhadathumus sayhatu kamar Allah madaukakin sarki yace a cikin suratul shu'ara fa akhadathum adhabu yawmi dhulla sai wato azabar ranar bakar inuwa ta same su wato inuwa ce ta zo musu suka dauka da suka ce yankin sama ya fado musu sai bakin inuwa ya zo bakar inuwa ta zo musu suka dauka daga inuwar sai ruwa suka dauka za su ga cikin ni'ima sai ga inuwar nan inuwa ce wadda ke a cikin ta azaba ce mai radadi ruwa wuta ruwan wuta ake musu daga sama da kuma kururuwar mala'ika jibril wa innahuma la bi imamin mubin kuma lalle su wato da mutanen annabi lut da su mutanen annabi shu'aib la bi imamin mubin suna kan hanya wadda take bayyananniya wadda ko su mutanen makka suke wucewa dan haka ba za su wato ba za su izina ba tunda suna ganin su sun ga inda karshen su ya kasance to idan ku haka ne cewa waɗannan mutane sun yi musun ayoyin Allah sun yi zalunci akan haƙin manzannin Allah to ga waɗannan su ma suna yi akan manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ba za su yi izina ba su ga kan cewa abin da ya samu wa'ancin su ma zai same su ga su kuma su mutanen makka ne suna tafiya domin mutanen makka suna tafiya sham a lokacin zafi domin lokacin zafi kasar Sham sanyi ake yi saboda haka sai su guji zafin Makka sai su rinka tafiya Sham kamar irin yanzu kenan kamar yanzu lokacin saif ne a can to sai yanzu zafi da ake yi a Makka da Madina ya da tsanani to amma a can irin kasar Sham sanyi ake da wato saboda nisan su daga tsakiyar duniya suna cikin sanyi to a lokacin nan suke tafiya can to duk tafiyar da suke yi ta waɗannan wuraren suke zuwa za su wuce ta kasar Samudawa za su wuce ta inda aka kashe inda aka hala hadda annabi da annabi mutanen annabi lot za su wuce ta kura ta alƙaryar ashabu madyan duk suna gani akan waɗannan hanyoyin nasu to saboda haka a cikin wannan akwai aya amma ga masu imani mu'minai in sun zo wucewa suka gani sai su yi izina sai su tabbatar kan cewa lalle alƙawarin Allah gaskiya ne waɗannan su ne waɗanda Allah ya ba mu labarin su sun yi zamani da manzanninsu sun saba ma umarnin manzanninsu sun kafirce ma ubangijinsu sun ƙaryata manzanninsu sun dangana su zuwa ga ƙarya sun ce abinda manzanni suke faɗa ba zai faru ba ban tsoron banza ne da wofi sun faɗi duk abinda suke faɗa sun yi takara suka ce abinda aka ce za a yi mana a yi mana to gashi nan abinda Allah maɗaukakin sarki ya gaskata manzanninsa gargaɗin da suka yi ya afko ga waɗannan mutanen saboda haka a kowane lokaci duk wanda ya kunnan uwar shegu da gargaɗin annabawa kansa yayi ma shine karshen sa ba zai kyau ba kamar yanda karshen waɗanda suka zalunci kawukan nasu bai yi kyau ba Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu Allah ya fahimtar da Allah ya sanya mu a cikin masu sallama mu ayoyin sa wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in